Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki take farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 9 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukanin labarai.
To, binta hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya fada kan wata kasuwa a yankin Kharkiv. Shugaban Brazil ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin kasar. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawarar su zauna cikin shiri, yayin da hasashe ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara a kwanaki masu zuwa.
Kadan labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya daga ƙarshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri da aka sace sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto 'ya'yansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun 'yan ta'adda.
Tun da dai wannan abun ya kice ya kicinewa, shekara ɗaya da wata takwas mu uwaye mun ɗauki mataki na ceto yaranmu.
Daga jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa an cafke wani ɗan ƙasar Libya mai shekaru 29 mai jagorantar safarar bakin haure da ke bi ta Niger zuwa Turai. Sannan kuma muna tafa da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aje kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Ta jama'a, assalamu alaikum. Hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum ɗaya sannan ya jikkata wasu da dama. Jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira Shevchenkov mai tazarar kilomita 77 daga yankin na Kharkiv. Rasha ta sha yin gargaɗi ga ƙasashen yammaci ciki har da Amurka da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaƙi. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya fada wa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da ƙasashen da yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali. Shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin kasar. A daren jiya Lahadi, da Silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin kasar wanda aka saka wa dokar taɓaci. Ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zanga da 'yan sandan da suka kidakile harin da masu boron suka kai. Dokar da aka kafa a birnin ta ba gwamnati ƙarfin ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. Magoya bayan shugaba Jair Bolsonaro, wato tsohon shugaba Jair Bolsonaro da ya sha kaye a zaben shugaban ƙasar da aka yi, na yin kira ga sojoji da su karɓe mulki a kuma maido da gwamnatinsa, lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati. Yan sandan Brazil sun ce zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro aƙalla 200. Muna ɗauke da ƙarin bayani cikin shirin. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yankewa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine, yakin da ya kwatanta a matsayin saɓo da kuma laifi a kan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na saƙon shiga sabo shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya. Ana yi wa wannan sako da Papa Roman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda fadar Vatican ke fitarwa. Papa Roman ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diflomasiyya daga ƙasashe 183 cikin harshen Italiyanci.
To, nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, a Najeriya daga ƙarshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto 'ya'yansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun masu garkuwa da su. Hakan ya biyo bayan jagoran 'yan bindigan Dogo Gide ya ce ba zai ƙara barin ɗaliban suna magana da iyayensu ba ta hanyar tarho. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Yau da yake manin shekara ɗaya da wata bakwai, da sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yawuri inda ake ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji. Jagoran 'yan bindigar da ke garkuwa da waɗannan 'yan mata Dogo Gide da a baya ke baiwa yaran damar ganawa da iyayensu ta wayar tarho, yanzu ya soke wannan dama. Salim Sanika Oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran.
Kasancewan wannan magana da ya faɗa ya saki faɗa kuma daga kausa muya da cewa lallai idan har ba a biya mishi bukatun shi ba muryan ma yaran mu da muke ji yaran mu da yake bari suna zuwa wurin network suna kira mu muna magana su wannan ya riga ya kace shi kuma za mu sake jin su ba sai lahira. So wannan shine dalilin da yasa muka zo muka zo matsayin mu na uwaye muka ga tunda dai wannan abun ya kice ya kicenyewa shekara daya da wata takwas idan ma gwamnatin Najeriya ta ta'allaka ne akan yaki ta ansu wannan yaran muna ganin ko da wata kasa take yaki ya kamata a ce ta cimma nasara a takaice mu uwaye mun dauki mataki na ceto yaran mu.
To kowane mataki iyayen ke dauka a halin yanzu
a matsayin secretary na kungiyan iyayen yara na FGC wanda yanki da NAPA suka dauka a makaranta yau 8 ga watan 1 shekara 2023 mun hadu da iyaye maza da mata mun zauna mun yi shawara saboda mun bi duk hanyoyin da za a bi domin a samu a kabo mun iyayen nan namu abun bai samu ba shi wanda yayi garkuwa da wayannan yara yana bukatan a biya shi miliyan 100 mun bi dai gwamnati dai ko da gwamnati zai iya biya wannan kudin hakan bai samu ba shi yasa muka zauna muka dauki shawaran cewa muka yadda ma junan mu kowa ya koma gidansa ya je sai da duk kadaran da ubangiji ya sa yana da shi ko gida ne ko gona ne ko abun hawa ne dan mu gani mun iya biya wannan
to ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da wannan mataki na iyayen yaran barista Yakubu Salebawa lauyan tsarin mulki ne.
Kundin tsarin mulkin Najeriya bai yi bayani cikakke akan shi babbe kunshi wannan ba a takaice. Kundin tsarin mulki ya tare da cewa babban makasudi ko kuma dalilin gwamnati shine ta kare al'umma ta kuma jin dadin al'umma. To da farko ma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ƴaƴan nasu kafin ma su shiga halin da suka shiga ciki. Gwamnati kanta ta gaza kuma abinda ta yi na bari ma da aka shiga aka dauki yaran nan ma rashin tana da tsaro ne babu security kit tunda gwamnati bata dauke mataki na ta taimake su ba suna cikin wani hali na kunci da damuwa da kuma bakin ciki da gwamnati bata yi taimakon su ba abinda za su yi shine in suka dauki wannan mataki su samu yancin ƴaƴansu su dawo gare su ba su yi laifi ba
a baya dai hukumar tsaron Najeriya ta shaida mana cewar tana iya kokarinta domin ceto waɗannan yara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla an gaishe ka Hassan Maina Kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Ta hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawarar su zauna cikin shiri yayin da hasashe ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara mai yawa a yankunansu cikin 'yan kwanakin da ke zuwa.
We'll see another atmospheric river system pass through our area. It's going to give us plenty of
rain. Daga cikin jami'an hukumar kula da yanayin ta Amurka, Braden Murdock ne yake cewa za mu ga wani yanayi na saukar ruwan sama mai yawa wanda zai ratsa yankin mu. Yanayin a cewar masu hasashe zai fara ne daga yau Litinin a yankin tsakiyar Jihar ta California inda ruwa mai tsawon zirin santimita 7 zuwa 13 zai sauka. A kuma gobe Talata za a ga saukar dusan kankara sama a can wato a can gefen kudancin Jihar ta California kamar yadda hasashen ya nuna. Wata kungiyar bada agaji ta yi gargadin cewa haramtawa mata gudanar da ayyukan agaji a Afghanistan zai iya jefa mutum miliyan 6 cikin matsalar karancin abinci sannan matakin zai iya hana yara 600,000 samun ilimi. Sakatare jiran da kungiyar bada agaji ta Niwayan Refugees Jan England ya yi wannan gargadin ne bayan wata ganawa da jami'an Taliban a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. A kuma wani sakon Twitter da ya wallafa sakataren ya ce haramtawa mata shiga aikin agajin zai hana sama da mutum miliyan 13 samun tsabtacen ruwan sha sannan mutum sama da miliyan 14 za su gaza samun tallafi a wasu fannonin rayuwa.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabanin Malaka Jamhuriyar Niger inda za a ji cewa an cafke wani dan kasar Libya mai shekaru 29 mai jagoranta safarar bakin haure da ke bi ta Niger zuwa Ture. An kama mutumin ne bayan wani bincike da haɗin gwiwar da haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan Nijar da Faransa da kuma ƙasar Spain, kamar yadda wata majiyar 'yan sandan Faransa ta bayyana. Mutumin ɗan ƙasar na Libya yakan aika kimanin 'yan cirani 60 a mako guda har tsawon shekaru 7. Ga Hamid Mahmud, wakilin muryar Amurka da ke Agadez da rahoton.
Ɗaukar matakin kai sumame a maɓoyar 'yan bindigar da kuma samun bayanan sirri daga wajen al'umma sun taimaka wa jami'an tsaron samun nasarorin kama gwamman 'yan bindiga da kuma manyan makamai da suke amfani da su wajen tare-taren hanyoyi. Jami'an tsaron dai su yi nasarar kama kiloluwan zinare da kuɗin sa ya kai kusan biliyan 4 na sefa a hannun 'yan bindigar. Hari Martan Mukhtar, babban alkali mai shigar da ƙara.
Wannan mutane da aka kawo gungu guda uku ne, kuma mahi yawan tare-tare na hanya da aka yi da amsa kayan jama'a su suka yi. An same su da hannu cikin attack wadda aka amshi zinariya mai dubin yawa wadda kudinta yana kai miliyar 3.6 na sefa. Da mutane an kama su suna nan cikin hannu duk mahi yawan tare-tare hanya da aka yi na cikin garin Agadez da kusan garin Agadez su suka aikata wannan. Daga cikin wayannan mutane akwai waɗanda su suka sato zinariya, waɗanda suka saye ta, da waɗanda suka yi dillanci na ase da wannan zinariya da aka sato su ma suna nan cikin hannu.
Al'umma musamman matafiya su ne har-harar 'yan bindigar ya fi shafa, to sai dai a cewar hukumomi sun fara ganin canji tunda an ɗauki matakin fatattakar 'yan bindigar. Abdurrahman Turawa, magajin garin Agadez.
An samu 'yan ta'adda ko za a cewa masu fashi bisa hanyoyi suna tare mutane suna kama a dukiyoyinsu. Mu ƙara goyon bayan shi da jinjina ma jama'an tsaro bisa muhimmancin aikin da suke na sa al'umma da arzikinsu cikin hali na tsaro. Mun gani da idanmu kuma muna ƙara jaddada godiyanmu da ban girma ga wa'annan jami'an tsaro bisa aikin da suke.
Su kuma jami'an tsaron kira suka yi ga al'umma ta hanyar ci gaba da basu bayanan sirri akan duk wanda basu yarda da shi ba. Musa Abubakar shine shugaban jami'an tsaron 'yan sanda na jihar Agadez.
Son muka yi aiki a shi da kowa da mutane da ku. Yanzu an wuce lokacin a ce wanga boye wanga sirri wani abin ga son muka samu transparency a samu duk abin da ake yi mutane su san wanda ake ciki. Su kai aikin ga namu ne gaba ɗaya. Ko kama mu kama Allah ya taimake mu. Duk abin da shahi 'yan ta'adda ga da masu zuwa daga ƙasar waje da ko'ina to mun kasanta musu ba haka nan bane.
Masu fafutuka suna ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaki da ta'addanci, amma kuma suka ce wajibi ne hukumomi su ɗauki matakin kare duk wanda yake tsogunta musu bayanai na sirri. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Za mu harba ƙasar Brazil.
Sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadir o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país.
To shugaban ƙasar Brazil kenan, Lula da Silva, yake cewa hukumar ƙasar suna tattara bayanai tare da bincike a yau Litinin bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka mamaye gine-ginen majalisa. Kotun koli da fadar shugaban ƙasa suka lalata abubuwa da yawa na ƙasar. Masu zanga-zangar dai suna neman sa hannun soji ne don a mayar da Bolsonaro kan karagar mulki, a kuma kori sabon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva. A cikin wani tashin hankali na hargitsi da barnar dimbin dukiyoyi wanda za a iya tunatar da jama'a kan tashe-tashen hankula na ginin Majalisar Amurka a ranar 6 ga Janairun 2021. Ministan Shari'a na ƙasar, Flavio Dino, ya ce laifukan da ake zargin su da aikatawa sun hada da ta'addanci da yunkurin juyin mulki, kuma hukumomi sun fara bin diddigin waɗanda suka biya kuɗin motocin bus ɗin da suka yi jigilar masu zanga-zangar zuwa babban birnin ƙasar. Ba za su yi nasara ba wajen rutsa demokradiyyar Brazil. Akwai buƙatar mu faɗi hakan tare da dagewa da yaƙini, in ji Dino. Ya ƙara da cewa ba za mu yarda da hanyar aikata laifuka don gudanar da yaƙin siyasa a Brazil ba. Dole ne ɗaukar mai laifi a matsayin mai laifi. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10 ne na safe da minti 14, ƙarfe 4 kenan da na yamma a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan da minti 14 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daje.
Masaro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hira da wakilinmu a Kano, Mahmud Kwari, yayin da Hajiya Maruka Abubakar Abba, director a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi dake Kano, game da kokarin da suke yi na inganta karatu a library ko dakunan karatu musamman ma dai a makarantun secondary. Shirin namu na wannan mako zai dora inda Mahmud Kwari ya tambaye ta rawar da tsarin nan na e-library ke takawa wajen inganta karatu a tsakanin dalibai.
To alhamdulillahi, kamar mu da muke ma'aikata na dakunan karatu, a gaskiya zuwan internet ya rage yara zuwa su amfani da littafai a library. Amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna dan dakatar da su, wannan in yayi kamar awa daya mu ce to abar wani shi ma yazo. So da yaran sun gane amfanin internet din da saukakin karatu da suke da shi da saukakawa, wannan ya taimaka wurin yara sun kara fahimtar amfani da internet. Kuma yadda duniya ta juya, a gaskiya duk yanda zaka yi sai ka hakurka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu. Yanzu kamar mu yanne nake ga maka Musa Aratrimi, muna da internet, muna da e-library, yaran mu suna amfani da shi, malamai suna amfani da shi. A harkar tamu muna yin su CBT test, muna yin kamar e-lectures, muna yin seminars, muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library. Sannan kuma muna da abin da yake cewa kamar OPAC. Idan kana da littafi a library zaka iya dora shi akan computer, ko da da internet ko babu internet, yaro zai iya zuwa ya duba ya amfani da littafin namu, shine yake cewa online public access. Sannan kuma muna da offline resources, wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiyewa yara. Idan da akwai muna da internet, yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata, da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajiyewa yara. Tocin da duniyar ta tafi da haka, dole sai mun tafi da haka. Amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai, saboda littafin ne shi ne makasudin ilimi.
To amma kenan ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wanda aka saba na gargajiya kenan, tunda kaman hankalinku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin internet.
A gaskiya muna da su, mu library ne namu, littafan mu na gargajiya suna nan. To ai ko littafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma internet. To idan baka da su isassu a library, yanzu alal misali kan littafi kamar kofi 10, yaran mu da muke wannan kwasan sun fi mutum 1000 a kwas daya. To idan kana da shi a internet, kana da shi ko offline ka soke shi, duka computers ɗinka da suke library nan, yaro in yazo zai yi amfani da shi. Idan ma yaro zai amfani da computer, zai amfani da wayar, wani yaron yana da wayar sa babbar waya, zai iya shiga ya amfani da littafin. To wannan ya saukake mana wurin amfani da littafin.
To amma yaya zaki ce ya yi dada habaka watakila aqidu ko kuma san yara su karatu, ya cusa wannan son karatu, karance a zakatan dalibai ko kuma?
To da ke duk gabarin an dauke generality, gaskiya akwai matsalar yanayin karatu. Amma wannan kuma internet din, wani yaron Allah yake zo ya gashi akan computer, shi kuma yana da wani bangaren, shi mana da nasu ke makon. Amma kuma dai yadda za a yadda kace dai, gaskiya karatu yanzu ya raunana, wallahi karatu ya raunana,
karance
da san karatu. In kaga yaron ma akan internet din, to abin da ya shafe shi ne muhimmi, tunda mu ba mu bari su rinka shiga suna kallon films ko suna shiga YouTube, duk mun datse wannan a library din mu. Da a ce mun bari kanmu, bara ma mu samu gurin zama ba. Amma da ke bangaren karatu kai muka dauki abun, in ka gan su ma dai sun zo ne ko kuma project din su ya kawo su, ko karatun su ko jarabawa ta tun kudo su, ko malamai sun ba su asami. Amma dai reading culture in totality, gaskiya gaba daya ta sauka, sai dai amma muna fatan da taimakon Allah, da taimakon gwamnati, da taimakon iyaye, da taimakon malamai, da mu da Allah ya dora wannan nauyi, Allah ya sa a gyara wannan tsarin.
Fama yaya kike ganin za a tunda kin ce misali internet ta zo, e-library da kuma ya zo za a zauna daram. Gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan. Ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da na wannan na internet nan ya tafi?
To, ni dai kamar anawa ganin. Ana wa shawara kullum ina fada idan da malamai za su gane kowane malami a ce shi kansa da kansa ya zo ɗakin karatun nan ya ga me yake da shi a bangaren koyawarsa a majallu me yake da su ya tabbatar yana da sunayen littafan nan yana da sunayen majallun nan da yake da su wanda suka dace da tsarin koyarwarsa idan ya koma ya bawa yara aiki su zo su shigo library nan mu kuma da muke ciki mu koya musu yadda za su nemo littafan nan su koyi aiki nan idan yaro ya koyi abin nan so dai ya ga ya ji dadin sa gobe ya je ya ji daɗi ya yi abin da malami ya duba masa ya yi makin ya ce kamar yadda mu aka yi mana a da zai taimaka wurin taimakawa yaran to amma su kansu malaman ma wasu daga ciki wani ma zai ce da kai ya shekara biyar bai taɓa shiga ɗakin karatu ba wanda ba daidai ba ne kana malami in baka zo ka yi bincike ba ta ina za ka gano to ko a intanet ɗin ma ka yi binciken ma mun ji a intanet ɗin ai dai ka taimaka ko to ka zo dai ka tabbatar ka yi bincike ka ɗora yaro a kan bigiren da ya samu ai ba abin da ya ƙara cutarmu. Illa wannan library awon dai da kuma koyawa yaro ɗabi'ar karatu tun yana ƙaramin sa yaro ko yau yake yaro yake rarrafe in ya ga littafi iyaye su bar shi ya taba littafi ya san cewa littafin ne yana da amfani a koya masa rike biro a koya masa karanta gwalangwalantu akan takarda ya gama wannan ya wuce ya zo naziri ya koya kullun yaro ka dora shi akan abin da ya kamata ka dora masa Qur'ani ka dora masa kan hadisi ka dora masa kan littafin da muke na boko zai taimaka wa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata.
To masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da bakuwarsa sa sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Joe the Legal Gresham naku Babangida Ciprin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ne abun rayuwa.
Haka da Babangida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana email.
Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Maɗace da magaranta Ilyas Yakub da Gawa da Yakub mai aski Badaraka da Malam Kurra garin Sarkin Noma. Suka ce suna kira ga al'umma da cewa su daure su ci gaba da taimakawa almajirai na makarantun allo waɗanda suka baro garuruwansu na asali suka yi hijira don neman karatu. Da abubuwan da suka sauwa kamar abinci da sauran kayayyakin bukatu kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi a baya don kuwa sai an taimaka musu ne kwakwalwa za ta iya haddace karatun da suke koyo su ma wata rana har su koyar da 'ya'yanmu da jikokinmu har ma da sauran al'umma Allah ya sa mu gane. Shi kuma sakonmu na gaba cewa yi cikin masu neman kujerar shugabancin kasar mu Najeriya 18 da muke da su ya Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi gare mu sako daga kawo mai ruwa Bajuga. Sai kuma sakon Zainab matar Husaina Alhaji mai gishiri Rajau ta fara da sallama ta ce babu shakka ci gaba da riƙe ɗaliban makarantar Yawuri da 'yan bindiga ke yi har sama da shekara ɗaya babu wani labari hakan wani babban abin tayar da hankali ne don haka tana kira gwamnatin tarayya da ya tashi tsaye domin ganin ta ceto waɗannan ɗalibai domin shekara ɗaya ba kwana ɗaya ba ne da fatan wannan saƙon zai kai ga kunnuwan wanda aka yi domin su kuma a daure a taimaka Allah ya sa mu dace amin. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rajau ya ce ya kamata 'yan siyasar da suka manta talakawan da suka zaɓe su sai yanzu suka waiwaye su ganin zaɓe ya zo to ku sani cewa idan maye ya ci ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba don haka za mu haɗe da ku a rumfar zaɓe. Shi kuma saƙonmu na gaba sallama ya fara ya ce munanan kalamai da 'yan siyasa ke yi da sunan yaƙin neman zaɓe a jihar Katsina ba zai haifar da ɗa mai ido ba a ƙarshe yana kira ga malamai da su miƙe tsaye wajen faɗakar da 'yan siyasa da su tsoron Allah. Saƙo daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa wanda yake cewa haƙiƙa ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe. Shi ma saƙonmu na ƙarshe a yau da sallama ya fara ya kuma ce haƙiƙa ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe. Don haka siyasa mai tsafta don kada mu gyara goben domin gyara goben wani. Dan haka mu yi siyasa ba da gaba ba, a mutunta ra'ayin kowa. Sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma daga Hassan Hamza Sulatan Karkarji a jihar Jigawa.
An gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel. Madalla masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To, hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum daya, sannan ya jikata wasu da dama. Jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira Shevchenkov, mai tazara kilomita 75 daga yankin na Kharkiv. Rasha ta shayin gargadi ga kasashen yammaci ciki har da Amurka da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaki. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da kasashen yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin ƙasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai hari a babban birnin ƙasar. A daren jiya Lahadi da Silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin wanda aka saka masa dokar taɓaci. Ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zangan da 'yan sandan da suka ƙi daƙile harin da masu boron suka kai. Doka da aka fa a birnin ta ba gwamnatin ƙarfi ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. Magoya bayan tsohon shugaba ƙasar wato Jair Bolsonaro da ya sha kai a zaben shugaban ƙasar da aka yi na yin kira ga sojoji da su karɓe mulki a kuma maido da gwamnatinsa, lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati. 'Yan sandan Brazil sun ce zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban ƙasar 200. Papa Roma Francis ya yi Allah wade da hukuncin kisan da aka yankewa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata wato laifi a kan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarika Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na sakon shiga sabuwar shekara da ya saba yi ga jami'an diplomasiya. Ana yi wa wannan sako da Papa Roman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda fadar Vatican take fitarwa. Papa Roma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiya daga ƙasashe 183 cikin harshen Italiyanci. Hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawara da su zauna cikin shiri.
To, masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.